ganin irin yawan hararen da ake kaiwa wasu al'umma da kuma sace mutane da ake akan hanyoyin birnin Gwariya sa kungiyar direbobi masu zaman kansu wato NURTW ta ce tana duba yuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin Gwari tun da ana hallaka mata mambobi. Alhaji Alhassan Haruna 313 shine shugaban kungiyar direbobin ta NURTW a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya kuma shine ke shugabancin kungiyar a jihar Kaduna.
Gaskiyar magana satar mutane da ake yi ba zai iya gaya maka adadin wanda ake sata gaskiya ne, domin kusan kullum tsakanin birnin Gwari zuwa Huntuwa can sai an ɗauki mutum. To mutane har abin ya kai ga sun dawo suna ganin wanda ma zai je ɗan dibe sai dawo ta hanyar Kaduna don yana ga yafi mai sauki don ya tsira da rayuwar shi. To ita kuma ma wannan hanyar na Kaduna yanzu ita ma sun dawo sun rufe ba dare ba rana, a kodayaushe sai dai a kira mu a waya a ce an ɗauki mutum biyu an ɗauki biyar. Wata boss ne ma irin mai mutum 18 in ta zo a cike duk a sauke su a kora su a je kuma ana kiran ana neman kuɗin fansa mai yawa. Abin ya kai rahu da lakoti ne jama'a a nan cikin garin birnin Gwari aka fito aka ce a ma dakatar da aiki, duk da muna kan hanyar yin haka idan har muka ga cewa kuce-kucen nan da muke ta yi gwamnati bata ɗauki matakin daƙile wannan abin da ake wa al'umma ba. Gaskiya memorin muna rasa su ta hanyar rasa ransu, dukiyoyinmu da fasinjoji abokan tafiyar wasu ma ba su fitowa bare direbar iya zuwa neman abinci. To wannan zai sa in muka ga bai kare ba za mu ɗauki matakin da za mu tsaya cak har sai mun ga abin da gwamnati ta yi.
Hanyar birnin Gwarin dai ta zama kamar wani tarkon mutuwa ganin yadda ake yawan sace mutane, ga kuma yawan hauhawar hararen da ake samu a yankunan birnin Gwarin da ya sa manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ke ta kai ziyara tare da ikirarin cewa za su kawo ƙarshen dukkanin tashe-tashen hankunan da ake samu a yankin birnin Gwari. Kodayake dai Alhaji Alhassan Haruna 313 da ɗan asalin birnin Gwarin ne ya ce a gaskiyar magana su 'yan birnin Gwarin ba su fa gani a ƙasa ba.
Ba ziyarar ne ta fi damun mu ba, abin da ya dame mu muna so mu gani ne a ƙasa, domin a yanzu in babban Sufetu Janar ya zo ya koma kuma ba a fasa ɗaukan mutane ba, ai kaga tsugunna ba ta ƙare ba. To duk da shi ma shugaban rundunar sojan Najeriya ya zo, gaskiya mun ji daɗin zuwan shi don ya nuna ya damu da cewa wannan wurin akwai al'umma kuma tana cikin wani hali. Amma babban abin da ya dame mu a ɗauki matakin kawo ƙarshen mutanen nan, tunda sun maida abin nan kamar kasuwanci ba dare ba rana, domin duk wani kasuwanci da ya shafi arewa maso yamman nan da arewa maso gabas da masu zuwa Lagos kusan Niger makauta da duk sauransu ya durkushe saboda wannan hali da wa'annan bayan Allah suka zo suka saka jama'a ciki.
To kowace hanya ce za a bi wajen kawo ƙarshen sace-sacen mutane da hare-haren da ake samu a wasu yankuna a wannan ƙasa. Manjo ya hayashin kwamirtaya ɗaya daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro.
Satan mutane kashe-kashe da kone-konen ƙauyukan nan ya faro tun wajejen ɓangaren jihar Zamfara ne. Gwamnati ta yi sakaci a gaskiya da al'amura suke faruwa a lokacin da majiyar shugaban ƙasa ya je ƙaddamar da wani bariki a Zamfara, kuma da aikin atisaye na sojoji mutane za su ɗauka cewa daga wannan lokaci abin za su yi sauƙi, amma sai suka ta'azzara. Wato daga irin sakacin shi ne duk inda ake cewa ana yaƙi da ta'addanci to dole ne kamar yadda yaƙi yake ne ko a musulunce, in ka duba duk inda aka ce an ci da yaƙi aka so a kafa gari a wurin ko a samar da shugabanci ya zamanto ba a tafi an saki wannan wuri ba, don wanda ka mamaye shi ka karɓi wannan wuri a wurin sa zai fada zai nuna ma kuma yana nan. To abin da yake faruwa kenan, sojojinmu da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suna ƙoƙari, amma da zarar sun ba da baya ga cigaban da aka samu su kuma in can za su je su kare shiri su dawo su sake tabbatar da cewa suna nan. Don haushin irin wancan tara da aka musu na farko shi zai sa su ma cika ransu ba boka wannan karan su ƙara huce haushinsu a kan jama'a, irin da kuna gani kamar an shawo kan mu to ga mu nan mun dawo gwamnatin ta zo ta yi abin da za ta yi.
Ta yaya za a iya kawo ƙarshen waɗannan hare-hare da sace-sacen mutane?
Baccin horo kayan aiki da yawan jami'an tsaro akwai tsare-tsare, cikin tsare-tsaren nan shine har da tsugunnan da su jami'an tsaro a irin waɗannan wurare. An san bariki dama ya kasance a bayan gari, to tun da gari ya ci musu a sake tada su ana maida su cikin dazuzzukan nan, musamman ko da bariki ne na zama kawai ba wai ma a ce an kai sojoji don su tabbatar da tsaro a wurin ba, su wanda suke irin wannan ta'addanci saboda kazar-kazar ɗin da ake a wannan wurin ba zai musu daɗi ba, za su kasance cikin fargaba dole za su riƙa ƙarawa gaba haka a kora su.
Sace-sacen mutane da nufin karɓan kuɗin fansa da hare-haren hallaka mutane a yankin birnin Gwari dai na ta faman hauhawa a cikin waɗannan 'yan makonni. Duk ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙaddamar da wata sabuwar bataliyar sojan da ta ce za ta yi fito na fito da waɗannan tsagiru. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.